sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya fara fadar da Laraba ba san haka ba yana cikin fasahar manzo sallallahu alaihi wasallam ne yace haddahum ana fadar sa da hadi wanda ba su da dubi ai karfin yakin su kaifin yakin su dan kaba daga dai Hurairah Allah ya kare da gare shi yace Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane hakika ubangiji tsarkar da sarka ne ba ya karba sai abin da yake zarzarka hakika Allah subhanahu wataala ya umarci mu'mini da abin da ya umarci musulmi da su abin da ya umarci manzanni da su ubangiji tabaraka wataala ya ce ya ku manzanni ku ci daga abin da yake halal ku yi aiki kyakkyawa ya faɗa kuma a haƙƙin mummunai ya ku waɗanda suke mummunai ku ci daga zarka kan abin da muka azauta muku abin da yake halal cikin abin da muka azauta muku sannan manzo Allah ya ambaci mutum wanda zai tsawaita tafiya ga gashin kansa ba tajewa ni ya yi ƙura-ƙura ya ringa miƙa hannayensa sama yana roƙon Allah ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji alhali abincinsa haram abin shansa haram tufafinsa haram ya ƙibantu da haram ta ya za a amsa wa wannan ta ya za a yi a amsa wa wannan musulun ya waito wannan hadisi an kawo da gare shi Allah kare da gare shi kare ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah bance da sura na alkiyama baya tsarkake su baya duban su duban rahama ala azaba ne radade ta tabbata gare su na farko tsoho mazinaci tsoho wanda yake da zinaci idan saurayi ya zina laifi ne babba to amma sai a ce wani Allah akwai wani hanzarin ta wani wajen saboda karfin jikinsa ko samartaka duk da cewa da laifi ne mummuna kwari amma a ce wanda yake tsoho a same shi yana haka ai munin ya kai na biyu sarki makaryaci a ce ga shi sarki ne amma kuma ƙarya yake faɗa in wanda yake talaka ya yi ƙarya to a ce ai rashin isarsa ce yana ƙoƙarin ya kawo wani hanzari ne na abin da ya kasa amma shi sarki ai ya isa to me yana sanin yin ƙarya na uku shi ne talaka amma mai girman kai lati talaka ne bai da komi mai girman kai in mai kuɗi ne ya girman kai ya ake a to wata ƙila dukiyarsa ce take rudarsa to amma talaka wani zai rudu ai kamata ai ya duba matsayinsa to musulun ya ruwaito wannan hadisi ra'ilu al-faqiru abinda ake nufi da shi talaka an kaba daga gare shi Allah ya kare da gare shi na da wasu ke cewa kamar irin nan dole a san bambanci fa tsakanin kare mutunci da girman kai saboda sau da yawa sukan kama da juna mutum zai abu wanda yake ya yi ne don kare mutuncinsa amma kuma sai ya bayyana wani lokacin kamar a suka cewa to ai girman kai yake yadda Jalaluddin Suyuti ya kawo a ƙarshen kaukabu sadi walmar umurtajin ila an yi arifa farka umuri a fiye ne harhafa mutum yana bukatar ya san bambanci a cikin wasu lamura wanda yake da kyar ake iya bambancewa tsakanin su abubuwan da yawa magana wanda take muhimmi ya ce shi yasa ma za mu ga shehu mu jaddadi shehu Usman dan Fobio Allah ya kare da gare shi ya dauko wannan maganar gaba daya ya kawo ta a ƙarshen littafinsa Ismul Afhani an yi shi al-Awhani to wa an ka gode da Abi Hurairah Allah ya kare da gare shi kada ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce urama saiha wato urama ce a wajen kasar Hindu da kuma urama jahal ita kuma wato a wajen kurasa a wajen Farisa take to ya kuma kuratu da ƙoramar nil ta yi tsira kowanne a cikin su yana cikin ƙoramin aljanna ne yana cikin ƙoramin aljanna musulun ya ruwaito wannan hadisi da suratul dinu su yi biye ci to wannan za mu dauka bisa zahiri cewa koramin nan suna da saduwa da aljanna shi yasa zamu alwaro shi ya yawaita kuma ya zama imani ya gama kasashen su ya zama kasada wato imani ya gama wato kasashen su to dan karbo dai daga Abu Huraira yace Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna yace Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci baya ranar Asabar ya halicci kuma duwaro zuwa cikin turbaya ranar Lahadi ya halicci bishiyoyi ranar Litinin ya halicci abin da ba a so duk wani abu da mutane ba su so a ranar wato Talata ya halicci hasken ranar Laraba ya yaɗa dabbobi a duniya ranar Alhamis ya halicci annabi Adam sallallahu alaihi wasallam ba al'asar daga ranar Juma'a an halicce shi a ƙarshen halitta a ƙarshen sa'a daga yini tsakanin la'asar zuwa dare musulmi ya rawaito wannan hadisin an karɓi hadisin Sulaimana shi ne Halidin Walidi Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce haƙiƙa ta kuma tara sun yanke a hannuna ranar yaƙi ya zai yakin motar karfi wannan takobin ina yaƙi da shi ya lalace ya kare zaki karɓar wani sai da aka samu ta kuma hatar ba wanda ya saura a hannuna sai wani takobi kilar yamma shi ne na kai da shi bai kare ba ko bai dafashe ba Buhari ya yi wannan hadisi shi ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zaki daga zakokin Allah ya karbi tuta sai Allah ya buɗe a hannunsa sai Allah ya buɗe a hannunsa shi ne halin da mutane ji an karɓi daga Amr ibn al-As radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi akwai cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana idan mai hukunci wato ya yi hukunci ya zama ya yi istihadi wajen gano gaskiya a abin da zai hukunci ya zama ku ya dace to za a bashi lada haddi idan ku yi hukunci ya yi istihadi sai ya zama ya kuskure to za a bashi lada daya daga nan aka sai cewa mujtahidi duk wanda yake ya cika sharuɗan istihadi ya ce hadi ko da yayi kuskure zai samu lada ko ma bai kuskure ba to lada haddi zai samu hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi ta daga Aisha Allah kare da gareta sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce a jance sirrin wutar jahannam ne zazzabi yana zuwa ne daga sirrin wutar jahannam shi yasa ku sanya ta daga ruwa malamai suka ce ita zazzabi iri-iri ce to a cikin nau'o'inta akwai nau'in da yake yin wanka da ruwan sanyi shi ne babban maganinta akwai nau'in da yake yin wanka da ruwan sanyi shi ne babban maganinta Buhari da Muslim sun rawaito hadisin an kawo daga Aisha Allah ya kare da gare shi Allah ya dagare ta ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce wanda ya mutu alhali ana bin sa azumi wani sai masa azumi da Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin zance abin zaɓi cewa ya halitta wanda duk ya mutu wa alayhi sallam alhali ana bin sa azumi to waliyin sai masa azumi amma wanda zai masa azumi sai waliyin sa ba kowa ba saboda wannan hadisi ko da yake a masabar su ba haka ne zancen da yake abin zaɓi ba don da akan haka Imamu Shafi'i yake amma daga baya da ya dawo Muslim sai ta fakar cewa a ba a yi wa wanda ya mutu azumi saboda hadisin la yasumu ahadun an ahadi ɗaya ba ya yi wa ɗaya azumi ba kuma wannan hadisin ma malikawa gaba ɗaya akan sa suke na cewa ba a yi wa wani azumi amma da nan shi Muhyiddin Nawawi ya zabi cewa a yi azumi game da wanda yake yamu. Abin da ake nufi da wani wanda yake ɗan ruwa, ko wanda zai gado ne ko wanda ba zai gado ba. Wannan sun dai a ciyar, sai ciyar ba a ce a yi masa azumin ba, wannan kusan halin ittifaƙi ne na malamai na cewa ba a ce a yi masa azumin ba, sai dai ciyar wadda aka ce a yi, sai dai a ciyar wanda shi ne abu in kuma ma rashin lafiyar wadda ake sauraron za ka warke ce. Sai a saurara sai ta warke, kamar kana marira yau ala safarin fa'in da tunmina iyalin ha, wanda yake bai da lafiya ne rashin lafiya da ake sauraron za ta warke ne, to shi kenan sai a saurara sai in ta warke, sannan kuma wato yi azumin ya rama. Wato a yanzu akan samu wasu masu ba da wata fatwa cewa ai mace mai ciki ma ko mai shayarwa ta iya shan azumi, ko sa iya shan azumi ba wai sai sun rama ba, sai dai kawai su ciya. Wanda madogararsu a kan wannan shi ne abin da aka ruwaito daga Abdullahi bin Abbas, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya cewa akwai wata ummu walada ta sa da take da ciki, ya ce da ita ta ringa ciyarwa kawai ba sai ta rama azumin daga baya ba. Amma zahirin wannan hadisin ai da an duba sai a ga ya ƙarana da wannan nassi na Qur'ani, tunda Qur'ani ya ce wannan ma bai da lafiya ya sha amma zai rama. To wadda take mai ciki da wata mace ma ita ba san da take samun lafiya irin san da take da ciki, akwai matan da suke haka cewa sai ta samu cikin wata ɗaya biyu uku, to sannan ne fata ko yaushe ma jin lafiya a jikinta. To ita ma wannan sai ka ce kawai dan tana da ciki ta sha ko ba sai ta rama ba, sai ka ce ta sha ba sai ta rama ba. To in kuma cewa a'a ai tana jin wani abu ne a jikinta yasa kace ta sha, to me ma'ana tana jin wani abu a jikinta, ya zama kamar halin mara lafiya take. Mara lafiya ko gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa ya sha azumi amma zai rama, ba cewa kai in ciyar kawai ba. Shi yasa yana daga irin abin da wasu suka so su zo da shi, ko da ya fita daga fahimtar mafi yawan malamai don kawai su burge. Neman burga ne yake sa kawo irin wannan, da dukkan matsabobin nan guda hudu ba matsabar da ta tafi a kan cewa mace in ta sha azumi ba sai ta rama ba, sai dai ta ciyar, dukkan matsabobin nan guda hudu. Kuma ko da da yawa daga malamai su na Saudiya ai duk suna ganin cewa za ta rama da shi ne kawai suke so su fito da wannan don ya zama kamar wata burga ce, abin da ba a sani ba su sun bayyana shi mustazarin da ake faɗa Khalid Tura. In ka fito da abin da yake saɓani na mutane, to wannan zai fusa a kujin sunanka, shi ne kawai babbar mafaka ta su a kan irin wani. In ka daga kullum Maliki bin Qusayri cewa Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta, an ba ta labari cewa Abdullahi bin Zubairi danyenta Allah ya ƙara yarda gare su, ɗala ya ce a wani ciniki ko wata kyauta Aisha ku da Aisha ta yi Allah ya ƙara yarda gare ta, wallahi da tantan yanna Aisha, wallahi ko ki Aisha ta dena irin wannan abin da take, ko kuma ta ga na tsare ta na hana ta ma duk wani tasarrufi da dukiyarta. Da aka faɗa wa Aisha abin da ya faɗa, shi ne ya faɗi wannan magana, suka ce ɗare take to tun da yake shi ya faɗi wannan maganar, ni kuma tsakani na da Allah na yi batanta cewa ba zan sake wance da Abdullahi bin Zubairi ba abada har abada. Irin Zubairi ya ce neman kamun kafa wajenta, hijirar yayin da kaurace masa ya tsawaita tunnin ba magana cikin masa magana ya ce cewa a je a bata hakuri mun an je sai ta ce ni tace ni ba haka bane ai ita wallahi ba wanda zai zo wajen ta rarrashe ta ta komo ta magana da shi tace ba za ta karya wannan ga bakanta da ta yi ba yayin da mai tsaya ga Abdullahi Zubairi yace da magana da muke rabana maharamata da Abdurrahman ibn Aswad ibn Abdi Yagosa Allah ya ce da su, shi ke nan sai mu tsaro da Abdurrahman suka tsaro da shi Abdullahi bin Zubairi suka je suka nemi izini cewa suna son su ga Asaida tana Aisha suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai Aisha ta ce ku shigo mana suka ce dukkaninmu mu shigo gaba daya yace eh kwarai ku shigo gaba ɗayan ku ita Aisha bata san cewa akwai Abdullahi Zubairu tare da su ba yayin da suka shiga sai Abdullahi Zubairu ya shiga a cikin tsarin inda take wannan ne Aisha Allah ya kare da gare ta ya haɗe ne mace magiya yana kuka cewa da Allah ta daina wannan kinban can da shi Misuwaro da Abdurrahman suka haɗu sun ne mata magiya cewa dan Allah ke magana da shi ta karɓi hangarin nan nasa suna cewa da ita ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yani daga abin da kika aikata ni daga kaurcewa dan yar uwannan take bai daidai ba ne ga musulmi a ce ya kaurcewa dan uwan sa fiye da kwana uku ya nasarauta da Aisha daga tunatar da ita da kai ta bango sai ta haɗo tana amtunatan musu abin da ka yi mata cewa ba shi ya jawo ba shi ya ce kaza tana kuka tana cewa ai ita ta bakanci ba za ta yi magana da shi ba mun san ko hukuncin bakanta a addini yana da tsanani da Aisha ma ta yi bakanta a cikin abin da ake ganin zahiri ba daidai ne a addini ba amma ta ce tana jin tsoronta warware bakanta ballantana kai wawa ka bakanci abin da addini ya zo da shi haka kawai wani ya shasha ya zo ya zuya kai ya ce ai wannan ba daidai ba ne sai ka bari ka ce za ka yadda da maganarsa ai an yi abu ba daidai ba an yi babban abu wanda yake ba daidai an yi kuskure kware ga ufar ɗalibu wal matsalo ba su rushe ba suna ta tsiran rashinta sai da ta dawo tana magana da Ibn Zubairi ta zance da Ibn Zubairi ta ganta fi nazari ha zalika a wannan bakanta tata da ta saba ta yanta bawa 40 ta kasance ta kan ambaci wannan bakanta tata bayan nan tarki ta ta kuka hilaraha har hawayenta ya jika mayafinta Buhari ya ruwaito wannan bakanta wato ta yi abin da yake fiye da wajibi daman da yake wajibi ta yanta wuyayi ɗaya to amma kuma sai ta yanta har guda 40 duban cewa tana cikin ummahatul mu'minin ko lamarin su ya fi tsanani an faɗa wato ya ce mun kuna rifa shi kin bayyana ce yura aflahal azabu rifain wannan ita ta doma shi yasa har ta ninka wajen wato ba kanta abin da ta ba wa an kuma sabani amir an kawo daga kuma ce amirin Allah kare yadda gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa wanda aka kashe a ranar yakin Uhud ya sake musu sallah bayan shekaru 8 kamar yana ban kwana ne ga wanda suke ba su rai wani an ba ta da wanda suke matattu sannan ya haukan mimbari ya ce ne na gabaci ne a gaban ku ne zan ba da shaida a kan ku inda za mu haɗu da ni da ku tattuna hakika ne ina duba zuwa wannan tafkin na wata kasa inda nake tsaye a yanzu ni ba wai na tsoratar muku ku tare da wani da Allah ba sai dai abin da nake tsoratar muku duniya ya zama ku yi ɓanar fadari a cikinta ta ce wannan tsala a ƙuratun amirin ya ce wannan tsayuwa da manzon Allah ya yi a gabana na kalle shi sai zama ta ce ƙarshen duban da na dubu manzo sallallahu alaihi wasallam wari da muslim sun rawaito hadisin a wata ruwayar manzon Allah ya ce ina jin tsoron duniya ne gare ku ku yi kwaɗayi matuƙa a cikinta ku yi faɗa a kanta ko kuna halaka kamar yanda wannan sarwace ku suka halaka yace shine karshen ganina ga manzo sallallahu alaihi wasallam ina kan minbari da wata ruwaya manzo Allah yace ni magabaci ne gare ku ni zan ba da shaida akan ku na ran hakika ne na rantse da Allah ina duban tarki na a yanzu a jeka ne an ba da mabudan taskocin ƙasa ko an ba da mabudan ƙasa a jeka ne ba na jin tsoron muku ku tare da Allah bayana ya sai dai abinda nake tsoratar muku shi ne ku dawo kuna kwaɗayin duniya abinda wasu suke cewa wai ba haka ba ne kamar su an sanar da su abinda ba a sanar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani ya zuwa ya suna da nuna al'ummar sun sun koko ma shirka aka faɗa musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ya fidda rai daga a ce za a bauta masa a ƙasar jaziratul arabi ya jaziratul arabi ba ta koma shirka in ta koma shirka wani ya zuwa ya kaga wato kucewa gaba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya faɗa ana takaddamu ko la tadimu bai mai dai lahi wa rasuli kada ku ce za ku ce gaban Allah da manzon sa da za Allah ya faɗi magana ku dinga nuna ko ai kun bi shi sanin nan addinin ma ko ai zo da addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce baya jin tsoron al'umma za ta yi shirka amma su sun ce a al'umma ta koma shirka gaba daya ta gane shi ne ainihin takaddum bai ne da Allah wa rasuli abinda ake nufi da sallar da aka ce wa wanda aka kashe a yakin Uhud yi musu addu'a kyakkyawa ba wai sallah a bassani shi yasa yi amfani da kalmar salatu ne a nan amma anatta taluga ba amma anatta ta shari'a ba wato an yi amfani da kalmar salatu ne a hakikatar shari'a wanda a shamta hakikatar lugawiyya shi yasa majazi ne a shari'a an yi amfani da ita ne a matsayin majazi wani abin ne da an taɓa daga abin da shi ne amrin mai a haɗafa mutumin madina Allah ya ƙara yadda gare shi ƙara ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba da mu ya hau kan minbari ya yi mana huduba har lokacin azhar ya zo ya sauko ya salla sannan ya sake hawa minbarin ya sake mana huduba har sai da lokacin da asar ya zo sai ya sauko ya salla sake hawa minbari har sai da rana ta fadi a wannan hudubar da ya mana doguwa tun sake tun daga sallar asuba har magariba ya ba mu labari da duk abin da zai afku amma abin da zai afku wanda ba za Allah bai faɗa mana ba wanda ya fi sani a cikin mu shine wanda ya fi kiyaye wannan hudumar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani da a cikin su ne ya faɗi wani abin da ya je sai yake cewa la adari ana siya ansabi amta nasau wannan magana da nake faɗa daga bakin manzon Allah ne ji sallallahu alaihi wasallam amma ban sani ba sauran wanda muke tare da su sun mance ne ko kuma sun bar magana ne wanda ya bakanci ya zama ya ba Allah to ya bi shi, wanda ya bakanci ya saba wa Allah to kada ya saba masa. Buhari ya rawaito wannan hadisi wanda yake nuna wajibin cewa duk abin da bawa ya bakanta ya zama masa wajibi ya cika. Aka ce fa bakanta irin wannan abin da yake mandubi ko shari'a ta nuna ana son sa, to shine ake bakantar nan da za a ce ta zama wajiba akan abutin. Amma ba dan ya bakanci ne bahi ba, yanzu da ya bakanci cewa kullum shi sai ya ci safara, to ba abin da ya lizince masa, ba abin da ya lizince masa tunda wannan mu bahi ne. Amma idan ya bakanci kullum sai ya istighfari dare, ya zama masa wajibi ne istighfari dare. Wa ummu sharikin an kaba daga ummu sharikin Allah kara yadda gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta da kashe tsaka, yace ya kasance yana ga annabi Ibrahim, yana bin sautin da aka kunna ga annabi Ibrahim. Buhari da Muslim sun rawaito shi. An kaba daga Abi Huraira Allah kara yadda gare shi kana, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe tsaka afsa abuka na farko za a rubuta masa lada kaza da kaza, wato abin ya haura 20 kenan. Tunda an ce kaza wa kaza akalla 21, tunda shine ake kawo ibida ko ahadin wa shuruna in haƙi kai kuma 99 tisin wa tisuna. To wanda ya kashe ta a duka na biyu za a bashi lada kaza da kaza, bai kai na farkon ba, dolar ula ba ta kai na farkon ba. Idan ya kashe a duka na uku to za a bashi kaza da kaza kyakkyawar lada, za a bashi kaza da kaza lada, wato ko da dukan na uku ne dai ya haura 21 kenan. A wata ruwaya wanda ya kashe tsaka a farkon duka za a rubuta masa hasana 100, idan ya kashe ta a duka na biyu to ladan da za a rubuta masa bai kai 100 ba. A ta uku kuma bai kai wanda za a rubuta masa in ya kashe ta a duka na biyu ba. Muslim ya rawaito wannan hadisi. Malaman lafiya suka ce wazago manya ni a barasa daga sarukutub, daga sarukutub to ta yi sucan, wato sarukutub ɗin nasu ƙanana ne mai kai girman a tsaka irin tamu ba, amma mu a nan sai a ga sarukutub ɗin shi ne ya fi girman tsaka, ko da ga shi ne ya fi girma daga tsaka. Alhamdulillah sai mutumin da ya siya wa mutum, ya siya wa da mutum sun a bayan la'asa, ya rantse cewa kaza da kaza abin ya kama a hannunsa, ya rantse kan cewa ga yanda abin ya kama a hannunsa alhali ba haka kudin yake ba, wato ya karya a ciniki bayan la'asa. To shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tsarkake shi ba, ba zai rance da shi, ba zai dube shi domin rahama ba. Cewa akai a sannan abin ya fi tsanani, a koyaushe haramun ne, to amma bayan la'asar abin ya fi muni, bayan la'asar abin ya fi muni, saboda sannan lokaci ne da mala'ikun dare da na rana ma duk suna tare suna haɗe. To shi ke da ita salatu taslimi a gurguje ko goben Allah da sai a ƙara bayani a kanta, amma dai a gurguje sallah ce wanda yake farallarta tazo, kuma malamai da yawa masana hadisi sun ce hadisin da ya zo da ita hadisi ne ingantacce wadda take nuna cewa ce ake hadisi na, yana nuna cewa raka'a hudu ce ake, wanda a kowane raka'a za a karanta subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim 75. Yanda ake karantawar in an tsaya tsayuwa ta farko bayan an yi fatiha an karanta sura to sai a karanta wannan sura da Allah alhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim haqqi shirin da biya sannan in an yi ruku'u a karanta goma in an dago daga ruku'u a karanta goma in an yi sujjada a karanta goma in an dago daga sujjada a karanta goma in an koma an yi sujjada a sake karantawa goma ya zama in an hada an samu 75 kenan in an hada ya zama an samu 75 kenan to an yi raka'a biyu sai a sallama a sake tafi a kawo raka'a biyu in an hada 75 biyar guda uku ya zama a gaba daya an samu 300 kenan barna salatin dan sallan nan yana da yawa kwarai shi yasa ko da dare ka tijaniya mallam mushawara madu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kwadai tar akan zuwa da ita dai daga cikin manyan shugabannin da muka yi anan shi ma san kafin ga yana fada cewa mahaifinsa duk dare daga daralan rabara sai yayi sallan nan kafin bacci sai ya zo da salatu tasbiha to mallam hasan kafin ga duk dare sai yayi salatu tasbiha dinnan kafin bacci da shi da iyalansa duk dare sai sun yi to da ta in aka idan aka karanta 25 a halin tsayuwa kuma a ruku'u za a karanta 10 35 an dago daga ruku'u a karanta 10 45 in aka yi sujjada ta farko a karanta 10 55 in an dago an zauna a karanta 10 65 in an sake sujjada a karanta 10 75 kenan ba magana cewa a karanta a jalsatul istirahati sai kin da biyar kenan ko ya zama 75 kenan eh to kuma insha Allah ta'ala za a ƙara bayani akai tun da yanzu sun ya tafi ne ko insha Allah za a ƙara sallah sai dai da ya dace a kula da ita dan ko ya zo cewa inda mutum yayi ana kankare masa dukkan zunubansa da manya da ƙanana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ita ne ga amman nan nasa babba wanda yake ji da shi shine sayyidina Abbas akwai riwaya da take nuna cewa ana karantawa 15 ne bayan wato an yi sura wato a sai shi yasa za a yi jalsatul istirahati a karanta goma amma akwai riwaya wanda wasu malamai da yawa suka rubo da ita wadda take nuna a tsayin za a karanta 25 ne shi yasa ba magana jalsatul istirahati ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي هريرة رضي الله عنه قال الله جابر يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله صلى الله عليه وسلم قال يا أخي قال رجل قل متي يا أخي لا أتصدقن بصدقتك والله sai nayi sadaka da sadaka sai na ba da wani abu wanda yake ya amsa sunan sadaka har da sadaka din sai to da sadaka sa ko ra'aha ya aje ya tafi ya tsari a hannun barawo ni san cewa barawo bane shi dai ta ci ba da sadaka sai ya bayar da barawo ba tare da ya sani ba to ba su ko ya tada sunan sai mutane su waye gari suna wai a rasa wanda za a ba sadaka sai barawo kudi wani abu wai a rasa wanda za a ba sadaka sai barawo har magana ta kai ga kunnen shi wannan mai ba da sadaka sai ya ce yawo abinda ka kaddara mu na ɗaukar sadaka ba ga barawo na gode ma na san kai ne ka kaddara haka shi yasa kuma duk abu da ka kaddara ga bawan ka alheri ne sai dai in bawa bai karba da godiya gare ka ba ta sanu wallahi zai yi sadaka da sadaka ya fito da sadakar sa ya zama ne ya sanya sadakar a hannun wata mazinaciya bai san cewa mazinaciya ba ce sai mutane suka waye gari suna yin hira wai a rasa wadda za a ba sadaka sai mazinaciya har magana ta kai kullai shi wannan ne ba da sadakar sai ya ce ya Ubangiji yabo ya tabbata gare ka ni na gode ma wallahi ya na yi sadaka wato wallahi zai yi sadaka wato da sadaka Allahumma lakal hamdu ala zalikum ya Ubangiji na gode ma da ka sanya sadakar da nayi ta zamo ga wanda take da zuciya ce ni dai ba ita da so in ba amma kuma tunda kai haka ka kaddara ai shi kenan na gode ma wallahi zan yi sadaka da sadaka ya fito da sadakarsa ya ajiye ta a hannun wani mawadaci kuma da ya tashi bayarwa kuma sai Allah ya kaddara ya bayar da mai kuɗi mutane suka wayi gari suna yin hira ba abun mamaki a rasa wanda za a ba sadaka sai mai kuɗi a don sadaka a ba mai kuɗi sai bawan Allah nan ya ce ya Ubangiji na gode ma na yi sake sadaka ka kaddara in bayar ga barawo da kuma wanda take mazinaciya da kuma wanda yake mawadace sai aka zo masa dai a mafarki ko kuma ta wata hanyoyi ne akila lahu aka ce da shi amma sadakar da kai ga wanda yake barawo ya yi ya zama ya kane da kasatarsa amma ita ba zina ce da ka bai wa sadaka ko dai ita ta kane daga zinar tata ta yi wannan sadakar da ka ba ta ya zama sababi ne ya kane wata daga zinar akwai mata da yawa rashin zamo rashin hali rashin abin da za su ce ne yake jefa su a mummunan ɗabi'a shi ya sa kenan ka kama wannan wanda ya taimaka don samun su daga irin wannan ai ba ƙaramin lada zai samu ba ya taimako ƙwarai wajen kiyaye al'umma daga ɓanna mai girma amma shi mawadatin ko dai shi an yi atabira yanzu suna da cewa ga wani yana ba shi sadaka to ballar da nafi da yake mawadace ya zama ya koma ciyarwa daga abin da Allah ya kore masa Buhari ne ya waito wannan hadisin da lafazin da aka faɗa a nan kuma ya waito shi da ma'anarsa bari da lafazin ne ina iyaka kawai shi a tasarwa sai da aka fara faɗar mazinaciyar sannan kuma aka faɗi mawadace an taba daga gare shi ya ce wato abu hurera ake muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi da'watil awwal kire kira da aka yi mana wato wata liyafa da aka yi aka ba shi karfata ko ta sauke ta na ɗayatar da shi wato da alama yana son naman karfata ya kwaguya daga gare ta kwaguya ya ce ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama san daga kaka wannan zai fako Ubangiji zai tara baki ɗayan mutane na farko da na ƙarshe a waje a fili ɗaya mai kallo zai iya gano su gaba ɗaya wa yusmi'uhum da'i mai kira zai iya ji da su gaba ɗayansu rana kamar zai kusa da su mutane su kai matsayin da ba za su iya iko ba ba za su iya jurewa ba daga bakin ciki da damuwa mutane su ce da junansu yanzu ma fa duban abin da kuke cike abin da ya matsayin da kuka kai na wahala yanzu ba kwa abin ci ko ku samu wanda zai muku ceto ba wajen Ubangiji sake mutane su ce da sake ku je wajen mahaifinku Annabi Adam wanda shi ne asalin dusin mutum daga gare shi ne duk wani mutum yake sai su je wajensa su ce ya Adam kai ne uban halitta Allah ya halicce ka da hannunsa ya Musa a cikin ka daga ransa, ya Musa daga ruhinsa. Ya umarci mala'iku suka yi sujjada gare ka. Ya zaunar da kai aljanna, ni wannan ɗaukakawa ce Allah ya yi ma. Gare mu zuwa wajen Ubangijinka, za ka ganin abin da muke ciki, za ka ganin matsayin da muka kai. Sai Annabi Adam ya ce, haƙiƙa Ubangijina ya yi fushi a yau, fushin da bai taɓa yin fushi ba kamar sa, ba zai sake wani fushi ko bayan sa ba kamar sa. Haƙiƙa Ubangiji ya hana ni daga cin bishiya, amma sai na saba masa na ci daga bishiyar. Ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake. Ku tafi zuwa wani na, ku tafi zuwa ga Annabi Nuhu, ku tafi zuwa Nuhu. Sai su yi wajen Annabi Nuhu su ce, ya Nuhu, kai ne farkon manzanni zuwa ƙasa, kai ne farkon manzan da aka aiko ga mutanen duniya. Ubangiji ya kira ka bawa mai yawan godiya gare shi, yanzu ba ka duban abin da nake cikinsa. Yanzu ba ka ganin abin da muka kai, yanzu ba ka yi ceto ba gare mu wajen Ubangiji. Sai Annabi Nuhu ya ce, haƙiƙa Ubangiji na ya yi fushi yau, fushi da bai taɓa fushi ba kamar sa kafin nan, ba zai kuma wani fushi ba bayan sa kamar sa. Haƙiƙa an ce ni addu'a wadda za a amsa, amma da na tashi sai ne wannan addu'ar akan mutane na, na roƙi Allah ya halakar da mutane na. Ni ma dai yau ta kaina nake, yau ta kaina nake. Ku tafi zuwa waje na, ku tafi wajen Annabi Ibrahim, su je wajen Annabi Ibrahim su ce, ya Ibrahim, kai ne madadin Uba, kai Annabi ne na Allah, wa alilu ko madadinsa ne a cikin mutanen duniya. Kai ceto gare mu zuwa wajen Ubangiji. Yanzu ba ka ganin abin da muke ciki? Sai ce da su, inna rabbi, haƙiƙa Ubangiji na haƙiƙa ya yi fushi a yau, fushi da bai taɓa fushi ba kamar sa. Bayan sa kuma ba zai wani fushi ba kamar sa. Haƙiƙa ni na faɗi maganganu uku wanda kamar zahirin su ba gaskiya ba ne. Ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake. Ku tafi zuwa wani na. Annabi Musa, sai su yi Annabi Musa su ce, ya Musa, kai ne manzo na Allah, Allah ya fifita ka da manzancinsa, ya zance da kai, ya fifita ka bisa mutane da wannan. Kai ceto gare mu zuwa ga Ubangiji, ma ka duba abin da muke ciki. Wato sai ce, haƙiƙa Ubangiji na ya yi fushi a yau, fushin da bai taɓa fushi ba kamar sa. Walan ya gara ba da kunsu na guba zai sake wani fushi ba kuma kamar sa bayan sa. Haƙiƙa ni na kashe wata rai da ba a umarce ni da kashe ta ba, ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake. Ku tafi zuwa waje na, ku tafi wajen Annabi Isa. Sai su je wajen Annabi Isa su ce, ya Annabi Isa, kai ne manzon Allah, kai wato kai manzo ne na Allah, kalma ce ta Allah da Ubangiji ya sanya ta ga Maryam. Kai ruhi ne daga Ubangiji, Allah ya hore ma kai zance da mutane tun kana kan shimfidar haihuwa. Kai ceto gare mu zuwa ga Ubangijinka, ma ka duban abin da muke ciki. Annabi Isa sai ya ce, haƙiƙa Ubangiji na ya yi muku, ya yi fushi a yau, fushi da bai taɓa fushi ba kamar sa ba, ba zai fushi ba kuma bayan sa kamar sa. Annabi Isa ne faɗi wani abin da yake zahirinsa laifi ne da ya aikata. A wata ruwaya kuwa cewa yayi aiki an bauta masa ba Allah ba, inni umirtu bin dunillahi. Ku tafi zuwa nafsi, ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake. Ku tafi zuwa wani na, ku abi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya sai su zo sai ce ya Muhammadu kai ne manzo na Allah kai ne cikakken annabawa hakika ubangiji ya yafe ma da abin da ya gabata daga tarko a aulanka da abin da ya jinkirta sai sai to gare mu wajen ubangiji ma ka duban abin da nake cikin sa ne daga Allah ce sai in gabe in je karkashin al'arshi sun tadi ina ne sujjada ga ubangiji sai ubangiji ya buɗe gare ni da gabansa da kyakkyawan yabo gare shi ya mun buɗe abin da bai taɓa buɗe da shi ba ga wani kafin ne sannan a ce ya Muhammadu daga kanka roƙa a baka duk abin da ka roƙa sai ceto a karɓi ceton ka Allah ya sai daga kai na in ce ya ubangiji ni dai ta al'umma ta dake ni dai ta al'umma ta dake ya ubangiji sai a ce ya Muhammadu ka shiga daga cikin al'umma ka wanda ba ki sabi a kansu daga babi na dama kofa ta dama daga kofofin aljanna wato wannan kofa ta ce su kadai amma su masu tarayya ne da sauran mutane a cikin sauran kofofin aljanna ba ita wannan ba sannan yace na rauke da wurin da nan ba shi na tabbata ga ikonsa